Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin, tare ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Danfodiyo a Sokoto akan harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila, lamarin da ya halaka ɗaruruwan mutane a ƙarshen mako. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wasu 'yancin rani kusan 2000 da hukumomin Algeria suka ta sauke su zuwa cikin agadan ta Jamhuriyar Nijar. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafi da wato rahoto na musamman akan yadda ake samun taɓarɓarewar tattalin arziki a Najeriya da kuma faɗuwar darajar kuɗin ƙasar. Akwai labaran wasanni daga nan Washington DC. To amma kafin nan, ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijan Amurka Ishaq Suma ya buƙaci China da ta mara wa Isra'ila da al'umma ta baya, da kuma yi Allah wadai da harin da Hamas ta kai a yanda ya gana da shugaba Xi Jinping a yau Litinin. Shuma yana birnin Beijing da tawagar sanatoci shida da suka hada da uku a bangaren Democrat da wasu uku a bangaren Republican. Wannan dai ita ce ziyara ta farko da wani dan majalisar Amurka ya kai China tun bayan shekara ta 2019, kuma ta zo a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Amurka ke ƙara ƙaimi wajen caccakar China a yanayin da Amurkan ke haɗiyar ganin yadda China ke ƙara ƙarfi a duniya. Haka zalika, Shima ya gana da Shirley Ji, shugaban kwamitin ƙasa na al'ummar China. A yayin ganawar, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijan Amurka Ishaq Suma ya ce babban gurin ziyarar da tawagar ta kai shi ne domin samar da tsarin kasuwanci bisa adalci tsakanin ƙasashen biyu. Ɗan jam'iyyar Democrat Suma shi ne babban jami'in Amurka da ya kai ziyara a China a ɗan tsakanin nan, lokacin da Washington wato a wani ƙoƙari da Washington ke yi na sassauta 'yan tsama da ke tsakaninta da Beijing. A jiya Lahadi, mazaje sun rika tona baragusan gine da cibir da kuma hannunsu a kudancin Afghanistan cikin zakuwa ko za su tona waɗanda gini ya rufe sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta kashe mutane sama da 2000. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girman girgizar ƙasar na ranar Asabar ya kai maki 6.3 da nisan kilomita 40 daga arewa maso kudu na Herat. Ƙauyuka da dama sun baje sun zama fili, yayin da mutane ke makalkala a ƙasa ƙarƙashin gidaje da suka ruguje, yayin da jama'a ke tsaye suna jiran taimako ba tare da ko cibir a hannunsu ba da za su yi amfani da shi wajen ceto mutane. A yau Litinin ne jiragen yakin Isra'ila suka rika drama yankin ziran Gaza da hare-hare ta sama, da wato yayin da sojojin ƙasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin kotukar ta kwana a shirye-shiryen fafatawa a maida martani ga harin bazata da Hamas ta kaiwa Isra'ila. Mai magana da yawun sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya shaida manema labaru a Isra'ila cewa Isra'ila ta sake karɓe ikon yankunan da ke kusa da Gaza da Hamas ta yi wa daren mikiya a ranar Asabar. Hagari ya ƙara da cewa akwai wasu wurare da aka gabza faɗa a cikinsu da sanyin safiyar yau Litinin, sannan yanzu haka Isra'ila ke da iko da wuraren, ta kuma fara farautar a mayakan Hamas. An bayyana cewa kimanin mutane 700 ne suka rasa ransu a Isra'ila zuwa ranar yau Litinin, da wasu 500 a Gaza, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 123,000 sun tarwatse a yankin na Gaza. A yau Litinin, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullun rana kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha ta zama saniyar ware, lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren hulɗarta da ƙasashen ƙetare, inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da ada ba ta mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗar jakadanci na diplomasiya, tattalin arziki da kuma tallafin soji. A cikin rahoton da aka fitar a shafin X da aka fi sani da Twitter a baya, Ma'aikatar ta ce dangantakar Rasha da na diplomasiya da tattalin arziki da wato na ƙara ƙarfi tsakaninta da Iran tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Iran ta riƙa samar da makamai ga Rasha waɗanda Rashan ke amfani da su wajen kai hare-hare ga Ukraine, inda yanzu haka aka samar da lasisin ƙera su a cikin Rasha. A jiya Lahadi an fitar da sabon gargaɗi cewa akwai yiwuwar Kremlin ta ci gaba da ƙoƙarin ganin Ukraine ta daina samun tallafi daga ƙasashen yammaci, tare da tabbatar da 'yan ƙasar ta Rasha cewa alƙilla ba za ta canza ba, kamar yadda cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe ta sanar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar wariya. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar haƙƙin su na bil'adama ba, ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu. Hukumar ta ce mutum guda cikin takwas a duniya na fama da matsalar da ta shafi kwakwalwa, abin da ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran jama'a da kuma harkar neman abincinsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, kafin mu kai da tattaunawar mu da Farfesa Bello Bada akan rikicin Gabas ta Tsakiya, 'yan cirani 1,800 ne suka isa garin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar bayan da mahukuntan Algeria suka ta sauke yasu, duk da cewa akwai 'yan kasar Nijar a cikin wannan ayarin, amma mafi yawansu sun fito ne daga kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara, wanda suka shiga kasar ta Algeria taɓa rauniyar hanya. Wasu daga cikin 'yan ciranin sun bayyana irin bakar ukuba da suka sha a hannun jami'an tsaro na Algeria kafin daga bisani aka ta sauke yasu zuwa Agadez. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Duk da irin matakai daban-daban da hukumomin Nijar ke ɗauka don hada 'yan ƙasar tafiya cirani zuwa wasu ƙasashe, musamman ƙasashen da ke makwabtaka da Nijar, har yanzu 'yan ƙasar ba su daina ba. Yanzu haka dai ƙasar Algeria ta koro wasu da suka je ƙasar cirani da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba, a cikin wani yanayi na kunci da wahala. Wasu daga cikin 'yan ciranin sun bayyana irin wahalar da suka sha a hannun jami'an tsaron ƙasar Algeria.
Yanzu kana ga a ƙohe na taho bulbul, amma da hanyar nan dinna muna rani, ana biye da ni a guje ba tare kariya na inda suka je suka tara mu tsakanin da Allah ko takalmi ba wanda suka barwa
ni har su mama nayi wannan warin na cikin ɗakin da aka sa mu na fitsari anan kashi anan a masama aka dauke ni, ma suka dauke ni suka kai ni likita. Wallahi gaskiya alje akai wahala da sai suka je suka iske mu, musa ba kayan a jikin mu ma askara suka kamo mu, wannan yaran namu ga sanan kayan jikin su ma ba suka je suka kamo mu daga mu, har yaran mu suka mana kaman mulakan. Amma domin Allah da domin Annabi a danga tagaza mana, saboda mazan mu da matan mu gaskiya gaba ɗaya wahala muke hiya aiki mu tahi mutunci babu he wahala, yara ban riguna, matan ma haka, mu ma babu riguna.
Hukumar da ke karbar 'yan ciranin da aka koro daga wata ƙasa ta ce dukkanin 'yan ciranin da Algeria ta koro kusan 1,800 na samun kulawar da ta dace, ko da yake mafi yawan su na cikin damuwa. Suleiman Isaka, jami'i a hukumar da ke karbar 'yan Nijar inda aka koro daga wata ƙasa.
Zawaga da suka yi wurin mutum 1,800 kuma cikin su dai da kai abin da ake samu kamar kullun su ne yara, su ne mata, su ne kuma wasu dai can maza daban hakan ga. To, gaba gakin dai ita ce dai babba wadda take kumshe da mata da yara suna zawa cikin manyan motoci mai balaguro cikin wannan abin da ba dai yanayi ba ne na kirki dai na yin balaguro, mai kullum hakan dai suke zawa. Kowa ya san da kwa matsala. To, cikin wanga kakin na zuwa Alji, duk yawancinsu mata ne da yara ƙanana wanda suke tafiya can suna barace-barace ba. Mai ɗora zaman kwetin dai a sama ka. A sama ka duk wanda suke can masu kawo tallahi bisa kan irin wanga ayyukokin tun can ake ba su tallahi.
La'akari da yadda ake samun karuwar 'yan ciranin da ake korarwa daga wata ƙasa, hukumar kula da 'yan ciranin ta duniya ta bullo da shirin wayar da kawunan 'yan ciranin kan muhimmancin tafiya akan ka'ida. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Agaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Har yau dai ana ci gaba da gwamza fada tsakanin kasashen Isra'ila da Falasɗinu biyo bayan mummunan hari da Hamas ta kai a kan Isra'ila a ƙarshen makon jiya. Kasashe da dama ne ke Allah wadahi da wannan harin, yayin da masana kamar irin su Farfesa Bello Bada na Jami'ar Dan Fodiyo a Sokoto suke bayyana ra'ayinsu game da wannan rikicin. Farfesan dai ya yi wa wakilinmu Hassan Umar tambuwar ƙarin haske kamar haka.
To, watan kasan Bahaushe na da wani magana na cewa dan hakin da kare na in baka yi hankali ba yana yatsu ne maka idan sannan matsuwa ita ake wa gudu mutum ba a kai shi ga bango a mace shi ko ina in an ka mace shi ko ina to an tilasta shi yayi wani tunanin wanda za shi ya kukutar da kai ne ko kaka ne wata rana za ka yi mamaki ko bango ne a iski shi na iya kada bango domin shi kai kai ne ga yanci duniya gaba daya ta yi ta kokarin kaka za a yi a samu zaman lafiya tsakanin Yahudawa da Falastinawa an yi iyakacin gurgurdu amma a kullun safiya saboda karfi wanda Isra'ila take da shi tana da karfin tattalin arziki da makamai sannan tana da goyon bayan kasashe masu karfi na duniya su kuma waɗannan suna da rauni na gaskiya sai ya zan da guntu bayan da za a yi ta sauko matsayin nan nata shi a matsayinta to kaga wannan abin ya nuna ashe cewa dai karfi yana ga Ubangiji mutun shi ya adalci in yayi adalci sai ya zauna lafiya in kana da karfi shi ya samu abinda mun ka sani a kasashen mu idan yaro bai yi karfin ka ba ko da fada kuke yi ana ta baka hankuri ka rabu da shi ka rabu da shi kana ganin ko lashe shi kana iya in ka kiji to sai ka iske yaro na ya samu nasara akan ka kuma an ji kunya kuma shi na faru yanzu an tashi bige bagiro ba me zato abin da ya faru yanzu a irin wannan karni na ICT da irin karfi na intelligence ne kan asiri da komi irin wanda Isra'ila take da shi a ce a halin yanzu wanga abin da iya faruwa gare ta farbin mamaki aya ce ga duk sauran kasashe ai kokari da za a zama lafiya a duniya
to professor yanzu a matsayin ku na masana wato hulɗa ƙasa da ƙasa yaya kuke ganin wannan lamari zai kasance
yanzu ka ai duk abin da ake wa gudu ya riga ya faru shine wanda abbabba duk tsoron da duniya yanzu kasashen duniya na Larabawa ke wa Isra'ila da neman su yi sulhu da ita neman irin su Saudiya su buda abin nan din su na filayen su na sama abin na sama'u da wuce da jirage a yi sulhu yau duk tsoron ta ya daide gare su babu shakka za ta yi kokari ta shahi Gaza gaba ɗaya daga doron kasa don aikin banza na ba ta saki mai da wannan girma na ta yanzu sun daide tsoron ta kuma suna ganin ta da hili duniya na ganin ta da hili kasashe na Turai da ke ganin ta wata ciya suna ganin ta da hili yanzu kowa ga wannan da ashe abin duk dodorido ne to yanzu kuma waɗannan mutane da ba su da jirgin sama ba su da jirgin kasa ba su da tattalin arziki sai sun yan musu ya sun kware musu gane kowa gane su gani
mutane da yawa na da ra'ayin cewa watakila wannan rikici tsakanin Isra'ila da su Falastinawa ya ƙara yin kamari domin irin manyan kasashen duniya kamar Russia da America suna iya su shiga ciki ko wani sai zabe bangaren da yake so ya goya baya
Russia da ma ta tafi tuna ta Ukraine ta ishe ta domin tana yaki da Amurka da kasashen duniya na Turai suna a Ukraine ba wani ba da su take yaki wannan fitina ta ishe ta babu shakka za ta ji sassacci cewa ashe ba ita dai bace hankalin su cewa shina can suna yaki da rashi ta rikitar Ukraine ashe sun bar nan yaddiyar su yan lele ashe sun bar ta baya ba zan yi
to ita America akwai yiwuwa cewa ta shiga wannan yaki na Isra'ila da Palestino gadan-gadan
America ba ta shiga yakin Isra'ila da Palestino gadan-gadan ba ta shiga amma dai wannan dimi na baki da kaga tana yi ne domin ita kanta Isra'ila buwayar ta tayi da ta zauna teburin sulhu da ita da Falastinawa iyaka America ba ta faɗi domin Isra'ila yan lelen ta ce amma ta ishe ta kuma irin wannan abin shine America ke cinkan mata amma za ta yi to ta haushi cewa lalle muna goyon bayan Isra'ila amma a hakika ni wannan take mata gudu cewa irin wannan zai zo shi ake wa gudu kuma gashi ya zo
to madalla a gaida Professor Bello Bada na jami'ar Dan Fodiyo a Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma lokaci ne da Sanisha Abu Malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun tabarbarewar tattalin arziki a Najeriya da kuma durƙushewar darajar kuɗin ƙasar yanzu ku ga wannan rahoto
A Najeriya al'amura sun ƙara yin dahozo kallon yara yayin da hankali ya dunguzzuma dangane da faɗuwar darajar naira. Bankin Duniya ne ya bayyana hakan cikin bayanan da yake bada shekara-shekara. Sanarwar da ta ayyana faɗuwar darajar naira da kashi 40% idan ka kamanta ta da dalar Amurka ɗaya. Tun sa'ilin da aka karye darajar nairar a watan Yuni da ya gabata. Bayanin na kunshi ne cikin sharhin da aka fidda game da makomar tattalin arzikin nahiyar Afirka. Bayanin dai bai zo da ban mamaki ba, domin akasarin masana tattalin arziki sun ce sun san arna, kamar da yadda kwararre a wannan fanni Aminu Ibrahim ya yi mana bayani a hirarmu da shi game da faduwar da darajar naira.
Duk ƙasar da ta dogara ga bukatunta ta shigo da shi ne, to tabbas zai shafi darajar kuɗinta. Abin da muke fita da shi muke samun kuɗin da za mu canza, wato yawanci dala, babban hanyar da muke samun kuɗin shi ne ta hanyar sai da man fetur. To wannan kuɗin bai isan bukatunmu kamar yadda ya kamata, saboda a Najeriya duk kayan amfaninmu shigowa da shi muke. To madaman bukatunku ya fi abin da kuke samu, to dole ne fa ya shafi darajar kuɗinku. In ana son a yi maganin wannan abin, dole mu takaita bukatocinmu na abubuwan da ba su zama madan dole ba a nan ƙasan, ba sai mun shigo da su ba. Kamar yanzu irin jigga-jigga motocin nan da muke shigowa da su, mota ɗaya miliyan 200, miliyan 300, miliyan 400, sai ka gansu kamar a nan ƙasar ake yin su. Ta kai ma a ƙasan nan yanzu, hatta a tsinken sakucin hakori ba a ce sai an shigo dai. In har ana son lalle tattalin arzikinmu ya bunƙasa kuma darajar nairar mu ta ɗaukaka, shi ne sai fa an farfado da masana'antunmu. Yanzu ga misali, da a Katsina akwai wani Katsina oil mills, wanda na san akwai lokacin a ƙasar nan shi an fi buƙatar shi, har jira ake a producing a zo a siya. Amma me ya faru yanzu, wannan kamfanin ta mutu. To ire-iren waɗannan, in ka je Sharaɗa Kano, in ka zo Kaduna Kakuri industrial area, in ka tafi Zamfara, ka tafi Gusau, duk irin kamfanoni za ka ga duk sun mutu suna nan, su
masaku kenan ko
masaku da sauransu za ka ga ba su aiki. To kusan yanzu duk atamfofin da matanmu suke sawa da wasu kayan kwalliya, duk yawanci su shigowa da shi yake. To kaga muna biya ne da kuɗaɗen ƙasashen waje, musamman dala. Bisa shawara, dole kuma mu yi kokarin mu farfado da waɗannan masana'antu namu, kuma mu gina sabbi, shine zai taimaka mana. Babban abu kuma kam illa kuma da yake shafan darajar naira shine wannan bala'in da ya samu ƙasar nan na cin hanci da rashawa. Mutane yanzu suna nan sun tara kuɗin ƙasashen waje, musamman dala a gidajensu, shi yasa zaka ga dalan ba ta zagawa cikin jama'a. Yanzu in ka je wuraren 'yan canji, sai dai ka ba da kuɗi a ajiye sai ta samu sannan a kira ka. Irin haka yanzu ya shafi darajar naira. Yanzu darajar naira ya kusan duk naira 1,000 za ka bayar a baka dala, wanda mu mun sani lokacin da muka kama aikin banki ba mai siyan dala, za ka ba da naira 1,000 ne a baka dala 2,000 lokacin muna aikin banki. Kudin jirgin sama a lokacin da muke tafiye-tafiye 1983 zuwa Aduna haka, British Caledonia muke tafiya da ita zuwa return to London, wanda ka je London ka dawo naira 350 ne. Amma yanzu ya haura kusan naira 4,000,000 ne yake zuwa London. To kaga duk abin da ya ja mana waɗannan matsaloli, mun dogara ne da dukkan abin bukatunmu ga abubuwan da ake shigo mana da shi ƙasar nan. Sannan kuma wannan babban illa da muke fama da shi na cin hanci da rashawa, madaman baka yaƙi wannan hanci shi da hanci da rashawa ɗin nan ba, to gaskiya ba inda za mu je.
Kamar waɗannan ma'aikatan da suka daddurkushe ɗin, ta yaya kenan za a iya a tada da su?
Abubuwan da dama ya kashe waɗannan masana'antu yawancinsu wutar lantarki ne, shi babban abin da ya shafe su kenan. To yanzu sun daɗe a durƙushe ba su aiki. To kaga yanzu machines ɗin da suke amfani da shi yanzu duk an wuce su. Dole yanzu in za a yi sai dai an shigo da modern machines na zamani. Na uku kuma maganan importation na man fetur, shigo da mai daga ƙasashen waje ɗin nan da ake. Dole fa mu a san abin da za a yi a riƙa tada waɗannan refineries namu guda huɗu da muke da su, kuma ya a bukatan kuma a sake gina wasu refineries. To in muka samu mu muke tace man fetur ɗinmu, to gaskiya zai shafi darajar naira mu da ta samu ɗaukaka, saboda bukatun da za mu yi kuɗin da muke kashe wurin shigo da mai ɗin nan ya wuce hankali. To ina ganin in aka bi waɗannan matakan, in Allah ya yarda, za a samu mafita.
Ka amma me yake sa wai naira ta tsolewa duniya ido ne?
A'a, in ka duba da suka yi wannan analysis nasu World Bank ta yi, ai ba Najeriya kawai ta duba, Najeriya ita ce dai ta biyu. In ma an su Najeriya ta tsoka dai musu ido ne, mu ne muka ce mu ne giwar Afirka, mu ne ke jagoranci a komi. to amma ba a gani a aikace sai yawan surutai amma ba aiki. Na biyu kuma duk in aka bari Najeriya ta samu daidaituwa nan da shekara biyar zuwa goma ba mu samu wata matsala ba, Najeriya za ta samu daukakan da abin zai baka mamaki. To ba su ko son su yadda mu samu irin wannan daukaka, saboda abubuwan da muke shigowa da shi daga wuraren su ba za mu daina shi. Da zaran mun daina shi su ma zai tafi tattalin arzikin su, ba za su yadda mu samu kafar tsayuwa da kanmu ba.
Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki, da wannan bayani. Shin dan sanin yadda wannan abin yake shafan al'ummar kasa ya sanya na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu sayan kayayyakin cimaka kamar shinkafa da taliya wanda suke tahowa daga ƙasashen ƙetare. Malama, ko za ki gaya mana nawa ne kuke sayan shinkafa haka nan da dai kayayyakin da kuka ɗan saya na kan iyaka?
Shinkafa ta koma yanzu sai gidan ne akwai, saboda a cikin garin Katsina shinkafa yanzu naira 50,049,500, taliya ku naira 11,500, makaroni ku ai ta ruga 12,000-13,000.
Nake da nini
kowa ka ce makaye tsada, kesa ce dala ta tashi.
Babu shakka akwai jan aiki gaban mahukunta dangane da farfado da darajar naira ta koma yadda take a da ko kusan hakan, ta hanyar yaki da cin hanci da rashawa. Game da inganta kayayyakin da ake samarwa na cimaka da kuma abubuwan da muke bukata a nan gida Najeriya, ta yadda naira za ta kara daraja. Sansha Malufashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Toma da lagai da Sani Sha'ibu Malumfashi. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan waka a shakata da ita kafin mu ci gaba. Gaida auta waziri da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu ko ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Kuma kallon kafar turai ta UEFA ta ce ta jingina dukkan wasannin da aka tsara fafatawa a kasar Isra'ila har sai yadda hali yayi, sakamakon rikicin da yanzu haka ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Sama da Isra'ilawa 650 ne aka kashe a wasu hare-hare daga Gaza tun daga ranar Asabar, kamar yadda alƙaluman gwamnati suka bayyana. Hukumar ta UEFA ta ce wasannin neman gurbin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai da Isra'ilar za ta buga da Switzerland a ranar Alhamis mai zuwa na daga cikin wasannin da aka jingine sakamakon yanayin tsaro da ake ciki. Hukumar ta kara da cewa za a bayyana makomar waɗannan wasannin tare da saka wasu ranakun fafata su idan al'amura suka daidaita nan gaba. Garan bawul da aka yi wa sharuɗan hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA sun ƙara ƙarfafa damar ƙasar Saudi Arabia na samun damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta shekara ta 2034. A makon da ya gabata ne ƙasar ta Saudiya ta gabatar da buƙatar ta a hukumance ga FIFA ɗin na karɓar bakuncin gasar ta 2034. To sai dai kasar na cike da shakku kan dokokin da FIFA din ta gindaya na daukar bakuncin gasar da suka shafi filayen wasa. Tsarin dokoki da sharuɗan hukumar sun yi tanadin cewa duk kasar da za ta karbi bakuncin gasannin cin kofin duniya na shekarun 2030 da 2034 wajibi ne a gabatar da hasashen samar da filayen wasa 14 tare da filaye 7 a ƙasa. To sai dai kuma daga bisani an yi sassauci ga gasar ta shekara ta 2034 zuwa filayen wasa 4 a ƙasa ciki har da waɗanda ake cikin ginawa. Rahotanni daga ƙasar Ingila na cewa ta yi tsohon ɗan wasan ƙungiyar Manchester United David Beckham ya koma wa tsohon ƙungiyar tashi a matsayin jakada idan Sheikh Jassim ya yi nasarar sayen ƙungiyar. Beckham ya kwashe tsawon shekaru 11 a ƙungiyar ta United daga shekarar 1992 zuwa 2003. Haka kuma akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da attajirin ɗan ƙasar Qatar tun daga shekara ta 2013 sa'ad da ya rattaba hannu a wata gajeruwar kwantaragi da PSG a ƙarƙashin mallakinsa. Ko bayan ƙaddamar da jerin shirye-shiryensa a kafar talabijin ta Netflix, Beckham yana kuma ci gaba da aiki a ƙungiyar Inter Miami ta ƙasar Amurka a matsayin mamallakinta na haɗin gwiwa. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wannan labaran wasanni. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu na cewa karfe 4 ne da minti 56 agogon wato Washington DC kenan na yamma. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Baba a takaicin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya buƙaci China da ta mara wa Isra'ila da al'umma ta baya da kuma yi Allah wade da harin da Hamas ta kai a yayin da ya gana da shugaba Xi Jinping a yau Litinin. Schumer yana birnin Beijing da tawagar sanatoci 6 da suka hada da 3 a bangaren Democrat da wasu sanatoci 3 a bangaren Democrat. A jiya Lahadi mazaje sun rika tona burbushin gini da cibir da ma hannayensu a kudancin Afghanistan cikin zakuwar ko za su tono waɗanda gini ya rufe sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta kashe mutane sama da 2,000. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girman girgizar ƙasar na ranar Asabar ya kai maki 6.3 da nisan kilomita 40 daga arewa maso kudu na Herat. A yau Litinin ne jiragen yakin Isra'ila suka dirama yankin zirin Gaza da hare-hare ta sama a yayin da sojin ƙasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin kwata kwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin da wato harin bazata da Hamas ta kaiwa Isra'ila. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullun rana kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin Rashin ta zama saniyar waye. Wato saniyar wari lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren hulɗarta da sauran ƙasashen ƙetare inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da a da bata mai da hankali sosai a kansu ba a hulɗar jakadanci, tattalin arziki da tallafin soji. A cikin rahoton da aka fitar a shafin X da aka fi sani a Twitter a baya, ma'aikatar ta ce dangantakar Rasha na diplomasiya da tattalin arziki ta ƙara ƙarfi tsakaninta da Iran tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Iran ta rika samar da makamai ga shaudan da Rashin ta rika amfani da su wajen kai hare-hare a Ukraine inda a yanzu aka samar da lasisin kerasu a Rasha. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar haƙƙinsu na bil'adama ba ko a ware su don ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu. Hukumar ta ce mutum guda cikin 8 a duniya na fama da matsalar da ta shafi kwakwalwa in banda wato abin da ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran jama'a da ma kuma hanyar neman abincinsu.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya mukamin muka gabatar da wannan shiri da kuma Fiona Wamai wanda ta bada umurni da kuma injiniya mu na wannan dare wato Jummi Hamza. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nike ban kwana da ku mu kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.